Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka maraba ta musamman zuwa gare ka, na ba da gaskiya Ubangiji zai bishe mu yayinda za mu yi wannan hidima tare. Muna da fili na mu yi ruku'u tare da Pastor Danladi Audu. A yi ƙoƙari a bi mu a shirin, yayinda kuma za mu saurari fili na sujada da kuma fili na guzuri domin rayuwa. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa da kuma ba da gaskiya da roƙon Ubangiji ya ba mu ikon sauraro da kuma ikon aikatawa.
Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa filin mu yi ruku'u. Fili ne da muke gabatar da bukatu na addu'an da mai sauraro ke tura mana a cikin makon. Sunana Pastor Shem D. Audu. Idan ka aika mana da saƙon bukatan addu'a wannan makon, ina so ka ba da gaskiya cewa Allah maji roƙo zai amsa maka roƙonka bisa ga nufinsa. Daga ɗimbin saƙonni da mai sauraro ya tura mana, ina so in karanto kaɗan daga ciki. Lokacin da muke addu'a a kai, kai ma mai sauraro a ko'ina kake, ka damƙa su cikin addu'a. Kamin mu yi addu'a, zan so mu yi karatu daga cikin littafin Ishaya, Sura 41, aya 10. Ayar Allah tana cewa, "Kada ka ji tsoro, ina tare da kai. Ni ne Allahnka, kada ka bar komai ya firgita ka. Zan sa ka yi ƙarfi in kuma taimake ka, zan kiyaye ka in cece ka." Allah ya sa mana sunsa albarka. Za mu yi addu'a. Allah Sarkin sarakuna, mai ƙauna, mai jinƙai, mai tausayi, mun gode maka domin ka sake kawo mu filin buƙatun addu'a da mai sauraro. Cikin dukan bukatunmu da muka kawo gabanka yau, ka ji mu daga sama, ka amsa mana daidai da nufinka. Mun yi wannan addu'an ne cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Duniya da muke ciki yau na cike da damuwoyi iri-iri, da ababa masu tsoratarwa kamar yaƙe-yaƙe, cututtuka iri-iri, fashi da makami, fyaɗe, kisan kai, annoba da ta'addanci da sauransu. Mutane na cikin tsoro da firgici don abin da zai iya faruwa gobe. Amma babban albishir a yau mai sauraro shi ne, Allah da kansa na cewa cikin littafinsa, "Da kada ka ji tsoro, domin shi Allahnka ne, yana kuma tare da kai, domin haka kada ka firgita." Mai sauraro, menene kake fama da shi a yau? Shin rashin lafiya ne kake fama da shi, ko damuwa da tsoro game da ta'addanci, sace-sace da yaƙe-yaƙe ne? Iyakacin dukan bukatunka, Allah na shirye yau domin ya amsa maka addu'o'inka. Kada ka bar komai ya firgita ka, domin zai kiyaye ka cikin dukan yanayi, ya cece ka kuma. Allah zai mayar da tsoronka da rashin ƙarfinka zuwa cikakken salama. Ka ba da gaskiya gare shi, zai ji ka ya biya bukatunka. Allah ya taimake mu. Amin. Saƙon bukatan addu'anmu na farko ya fito ne daga mai sauraro, ɗan uwa Philemon Vandu a Hong, jihar Adamawa. yana bukatan addu’a domin fama da yake yi da ciwon mutuwar sashen jikinsa. Dan uwa Filimon, Allah ya ji bukatar addu’anka. Sai sako na biyu ya fito ne daga mai sauraro, dan uwa Rawwa Estefanus, daga ƙaramar hukumar Mayo Belwa cikin jihar Adamawa. Yana bukatan addu’a don samun kyautan haihuwa. Allah ya amsa maka addu’anka, dan uwa Estefanus. Sakonmu na biye ya fito ne daga mai sauraro Ishaku J.E.D. Yana bukatan addu’an samun lafiya daga gyambon ciki da yake fama da shi. Sai sakonmu na biye ya fito daga mai sauraro dan uwa Ibrahim Edan, daga gundumar Song cikin jihar Adamawa. Yana bukatan addu’a domin ya kasa ga darajar Allah. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga mai sauraronmu dan uwa Zion A. Maina, daga Chibok cikin jihar Borno. Yana bukatan addu’a don samun kubuta daga ƙangin Shetan. Mai sauraro, iyakacin sakonnin da za mu iya karantawa kenan yau, saboda lokacin da aka ɗiba mana ya kawo ƙarshe. Ka ci gaba da turo mana da sakon bukatan addu’anka don taya ka addu’a a kansu kowace mako. Yanzu lokaci ne da za mu miƙa dukkan bukatun da mai sauraro ya aiko mana, har ma wanda bai aiko mana ba. Yanzu lokaci ne da za mu miƙa su gaban Ubangiji. Ka kasance da gaba gadi, iyakacin dukkan abin da kake ka dakatar da shi yanzu, domin muna gaban kursiyin Allah ne. Za mu yi addu’a. Allah mahaliccin dukkan abu, mun girmama ka, mun yabi sunanka, mun ɗaukaka ka domin kai kaɗai ne ka isa ɗaukaka. Mun gode maka domin mai sauraro da ya rubuto sakon bukatan addu’a. Allah Uba, mun danƙa su cikin hannunka yau. Cikin dukan bukatunsu ka karkata kunnuwanka ka ji mu. Masu fama da ciwuka daban-daban mun danƙa su a hannunka. Ka taɓa su da hannunka mai al’ajibi domin su samu warkasuwa. Masu fama da jarabobi daga Shaitan, ya Ubangiji, ka kwance su. Ma’aurata masu bukatan albarkan ‘ya’ya ka tanada masu. Mun yi wannan addu’an ne cikin bangaskiya, ka ji mu, ka amsa mana. Cikin sunan Yesu Kristi Mai Cetonmu, amin. Allah cikin rahamarsa ya kai mu mako mai zuwa, amin.
Da idanuna biyu amma na faɗi a hanya, yaya makaho zan yi shi da bashi da idanu? A kowanne lokaci tafiyan makahonci taimake shi tafiya. Nuna wa makafi hanya, taimake guragu. Nuna wa makafi hanya, taimake guragu. Addu’a don marayu, ni da kafafuna biyu amma na faɗi a hanya, yaya shi gurgu zan yi shi da bashi da kafafu? A kowanne lokaci tafiya a gurgunje taimake shi tafiya. Nuna wa makafi hanya, taimake guragu. Nuna wa makafi hanya, taimake guragu. Addu’a don marayu, ina tunani da kyau amma ayyukan asha ya ya tababbe zai shi da bashi da tunani kullun tunanin banza babu kunyan siranci mu yi ba shi aduwa nuna wa muka fi hanya nuna wa muka fi hanya taimake gurago taimake gurago nuna wa muka fi hanya nuna wa muka fi hanya taimake gurago taimake gurago nuna wa muka fi hanya nuna wa muka fi hanya taimake gurago taimake gurago aduwa da marayu nuna wa muka fi hanya nuna wa muka fi hanya taimake gurago taimake gurago nuna wa muka fi hanya nuna wa muka fi hanya taimake gurago taimake gurago aduwa da marayu
na marabtanka da wannan lokaci mai albarka lokaci ne binciken maganar Allah fata na da begena bari Allah ya bishe ka yayin kana sauraro ya kuma bada iko na aikata nufin Ubangiji sunana Pastor Joseph Ishaku nasin karatunmu da wannan lokaci yana samuwa cikin littafin Ruwaya ta Yohana sura 21 aya 1 zuwa 4 Ruwaya ta Yohana sura 21 aya 1 zuwa 4 nasin yana cewa na ga sabuwar sama da sabuwar duniya kuma gama sama ta fari da duniya ta fari sun shude teku kuma ba shi na ga kuma birni mai sarki sabuwar Urushalima tana sabkowa daga sama daga wurin Allah shiryayya kamar amarya da ado domin mijinta na ji babbar murya kuwa daga cikin kursiyin ta ce duba mazamnin Allah yana wurin mutane za ya zamna tare da su kuma za su zama al'ummai nasa Allah kuma da kansa za ya zamna tare da su ya zama Allahnsu za ya share dukkan hawaye kuma daga idanunsu mutuwa kuwa ba za ta ƙara kasancewa ba ba kuwa za a ƙara yin bakin zuciya ko kuka ko azaba al'amura na fari sun shude kan maganar mu da wannan lokaci shine wahala ya kare wahala ya kare zamu yi addu'a ya Ubangiji Allah mahalici mun maka godiya a daidai wannan lokaci lokaci na sujjada lokaci na bimbini cikin kalmominka ka koya mana daga sama ka bishe mu da runka mai sarki mai wannan roko cikin sunan Yesu Kristi domin shine mai cetonmu amen wahala ya kare shine kan maganar mu kamar yadda mun ji wannan karatu cikin littafin Ruwaya ta Yohana sura 21 daga aya na 1 zuwa aya na 4 da farko Yohana mai ruwaya yana dubawa sai an nuna mishi sabuwar sama da sabuwar duniya sai ya sake gani cewa gama sama ta fari da duniya ta fari sun shude teku kuma bashi idan muna maganan duniya ta fari wannan duniyan ne da muke rayuwa a ciki yanzu duniya wanda take cike da ayyuka na asha duniya wanda tana cike da fargaba an ce ya kare ya shude sai annabin ya ce naga kuma birni mai sarki sabuwar Urushalima tana sabkowa daga sama, daga wurin Allah, shiryayya kamar amarya da ado domin mijinta. Wahala ya ƙare, domin duniyan da muke ciki yanzu ya shuɗe, sai an shirya wata duniya sabuwar Urshalima kamar amarya. Da saninmu lokacin da za a ɗaura aure, akan ma amarya ado da fararen ƙaya. A wannan lokaci kowa tunanin shi marmarin shi shine ga wannan amarya din, domin a ranar takan fita daban, takan sa kayan da bata taba sawa ba a rayuwarta, shi yasa takan zama da sha'awa da marmari a kalle ta. Sabuwar duniyan da za a kafa ta, sabuwar Urshalima da za a kafa ta, shine an danganta ta da amarya wanda an mata ado, an shirya ta domin mijinta. Sai aya na ukun ya ce, na ji babbar murya kuwa daga cikin kursiyin ta ce, duba mazamnin Allah yana wurin mutane, za a zamna tare da su, kuma za su zama al'ummai nasa, Allah kuma da kansa za ya zamna tare da su ya zama Allahnsu. Haleluya. Dan uwana mai sauraro, wahala ya ƙare. Da shike an kawar da wannan duniya na zunubi, an kawar da wannan duniyar shaitan ya bata ta, an kafa mana wani sabuwar duniya inda babu ciwo. A aya na hudun ya nuna mana da cewa bayan da Allah zai zauna tare da jama'arsa a sabuwar Urshalima, za ya share dukan hawayensu, mutuwa kuwa ba za ta ƙara kasancewa ba. Idan akwai abu ne yana cimma tuwa a ƙwariya yau cikin wannan duniya, shine mutuwa, bakin ciki. Dan uwa da kana kaunansa, babanka da kana kaunansa, maman da kana kauna, sai mutuwa zai ɗauke. Labarin mai daɗin shine an kawar da mutuwa, ba za ya ƙara kasancewa ba. Da shike mutuwa ba za ya ƙara kasancewa ba, sai nasin da mai ruya yana dubawa sai ya ce, mutuwa ba za ta ƙara kasancewa ba, ba kuwa za a ƙara yin bakin zuciya. Menene ke kawo bakin zuciya? Mutuwa. Bakin ciki, mutuwa ke kawo shi. Da shike ba mutuwa, ba bakin ciki. Da shike ba mutuwa, ba kuka. Da shike ba mutuwa, ba azaba. Al'amura na fari sun shudi. A aya na biyar ya ce, shi kuma wanda ke zamne bisa kursiyin ya ce, duba sabonta dukkan abu nake yi. Ya ce kuma, ka rubuta gama waɗannan zatattuka masu aminci ne, masu gaskiya. Dan uwana mai sauraro, labari mai daɗin shine wahala ya kare, babu bakin ciki, babu kuka, babu azaba, babu mutuwa, babu wani abun da zai tarma da hankali kuma. Domin a sabuwar Urshalima, inda za mu yi rayuwa na har abada, a wurin akwai Allah, a wurin akwai Yesu, a wurin akwai sarkaka, a wurin akwai mala'iku. Babu wani mummunan abu da zai kasance a wannan wuri, domin kasa ce mai tsarki, birni ne na musamman. Ban sani ba, dan uwana, ko kana shiri domin kasancewa a wannan wuri? Ba kowa da kowa ne zai je wannan sabuwar saman ba, ba kowa da kowa ne zai je wannan sabuwar duniyan ba, amma sai wanda ya shirya da Allahnsa, sai wanda ya bi Allah da zuciya ɗaya da ruhu ɗaya, sai wanda ya mika rayuwarsa ga Isa Almasihu a matsayin mai cetonsa da mai fansansa, an mishi baptisma, sannan zai samu shiga ya samu rayuwa cikin wannan sabuwar sama da sabuwar duniya. Idan wannan shine burinka, zan so ka sunke da kai duk inda kake, domin mu yi addu'a. Ya Allah mahalici mai sarki mai iko duka, mun maka godiya, mun ɗaukaka sunanka da wannan lokaci, domin wannan sako da ka bamu, da cewa wahala ya kare, domin an kawar da wannan duniya, an kawar da mutuwa, an kawar da bakin ciki, an kawar da azaba. Sai dai birni mai sarki ne, wuri wanda sarkaka za su yi rayuwa na har abada. Ubangiji, na roko da ni da mai sauraro ka sa mu kasance a wannan wuri, a wannan birni, ka shirya rayuwarmu cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amin.
Idan ka sami dama domin ka yi aiki amma ba ka yi aikin ba, ka sami kasawa a kan irin baiwa da Allah ya baka da kuma aikin da ya baka a cikin wannan rayuwa. Duniyarmu a yau ta samu kanta a cikin halin ƙaƙanikayi, domin mutane ba a shirye suke su yi aiki ba. abinda muke gani kewaye da mu da muke sha'awansa da yake kawo mana ci gaba sakamakon aiki ne. Saboda haka idan kai ma'aikaci ne koko kana da sana'a, ya kamata kai wannan sana'an da samun fahimtar cewa idan ka yi aiki za ka samu riba, za ka samu nasara, za ka samu abin zaman gari. Sa'annan dukkan aiki da za ka yi da hannunka, bari wannan aikin ya kasance da aminci, ya kasance da amfani. Wanda ko bai yadda ya yi aiki ba yana daidai da ɓarawo ne koko mai fashi da makami. Idan ko an ɗauke ka aiki ne ba kai wanda ya ɗauke ka aikin ba, ka zama daidai da wanda yake masa sata kenan. Idan ba ka yi aiki ba, ka hana duniya koko jama'a da ke kewaye da kai su samu moriyarka. Mu dubi yadda ƙwarƙwasa suke aiki ko kuma cinnaku. Sukan riƙa taimaka wa junansu, kowanne da ke cikinsu ma'aikaci ne. Za ka gani idan sun samu wani ƙwaro da ya fi su girma, sukan haɗu tare domin su ɗaga su tafi da wannan taron. Ko da yake rayuwarsu gajere ne, amma za ka ga cewa suna samun amfani, suna samun aiki, suna nasara mai yawa a cikin rayuwarsu domin sun kasance suna aiki. Allah ya ba ka baiwa domin ka yi aiki. Idan ko ka yi aikin nan, za ka ga cewa ka samu riba a cikin rayuwarka. Idan arziki ko dukiya kake nema, aiki zai kawo maka wannan. Zaman banza, zaman kashe wando ba shi da amfani. Idan ka kawar da shi a rayuwarka, za ka samu nasara. Wanda ko bai natsu ya yi aiki tun a lokacin da yake da ƙarfi ba, idan tsufarsa ta zo, zai kasance da dana sani a rayuwarsa. Saboda haka idan ka yi aiki, mutane za su darjanta ka, za ka samu abin biyan buƙatanka na yau da kullum. Ko da me za ka yi, ka tabbatar cewa ka yi aiki mai riba.
Sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga masu sauraro kamar Haruna ibn Shu'aibu, muna fata kana tare da mu a shiri na yau. Dauda Thomas Jirgi, kai ma muna tuna da kai a cikin shirinmu na yau, muna fata kana tare da mu. ‘Yar uwa Naomi Samuel, mun gaishe ki a cikin shirinmu na yau. Loki Agume Amingo, muna fata kai ma kana tare da mu a cikin sauraro a yau. Garba Bulus, mun gaishe ka. Muna gaishe da dan uwa Hosiya Aja daga Jingiri a Jihar Plateau, muna cewa barka da sauraron Adventist World Radio. Jakada Junior, ga sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka, da fata kana cikin goshin lafiya. Malam Garba Bulus, mun gaishe ka a idan da namu kauna zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki. Hassan Bawa Ke Gora, mun ba da gaskiya kana sauraron mu a shirinmu na yau, mun kuma gaishe ka. Frederick Christopher, kai ma mun idar da sakon gaisuwar mu zuwa gare ka. Sadiq Alhassan Giwa, muna fata kana cikin koshin lafiya da kuma karban gaisuwar mu a cikin shiri na yau, a idar da namu kauna zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki. Yakubu Musa Zira, mun gaishe ka. Joel Dogara Dutse, muna fata kai ma kana tare da Adventist World Radio. Evangelist Yakubu Philip Kamuku, muna fata kai ma kana tare da mu, kana kuma samun karfafawa da kuma ginuwa ta dalilin sauraron shirye-shiryen Adventist World Radio. Ina kuma nuna kauna da gaisuwa zuwa ga dan uwa Bamnaz Layya daga jihar Kaduna, muna fata kai ma kana tare da mu a shiri na yau. Kauna zuwa ga Emmanuel Kabene Snagzi Nuhu, mun gaishe ka. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin imel namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Na ba da gaskiya mai sauraro, za ka ɗauki lokaci ka rubuta mana a ga mana yadda shirye-shirye ke tafiya. Ina godiya na musamman da kokarinka na kasancewa tare da mu a shirin daga farko har ga karshen. Ina cewa Ubangiji ya maka sakayya. Godiya zuwa ga wadanda suka tallafa mana a shirin a yau, kamar shi Pastor Danladi Audu, Pastor Ishaku Joseph, Pastor Audu da ya bamu guzuri a shirin, dan uwa Gideon Bitrus da ya bana waka, muna cewa Ubangiji ya albarka. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Ezel Lewamci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya ƴan zaki suka rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, ka tuna da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari, da addu'a da iyali kamin a kwanta.